Sauraronmu assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya a can kuma su yi kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com masu gabatarwa
Amina Bahari Auna
tare da ni Zahra Aminu Fadi
Ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya inda a yau ma 23 ga watan Disamba na shekarar 2021 za mu ci gaba da magana ne akan muhimmancin kula da lafiyar farce
A makon da ya gabata mun kawo muku tattaunawa da masanin kiwon lafiya akan wannan batu.
A cikin shirin namu na yau, za ku ji cigaban tattaunawar masanin kiwon lafiya da wakiliyar sashen Hausa da kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin jama'a akan muhimmancin kula da lafiyar farce. Daga bisani kuma muna tafa da shirin kullama.
Sai ku ta zo mu ku kasance tare da shirin yau da gobe.
Jama'a za mu tsindama cikin shirin ne da ci gaba da jin ta bakin jama'a tare da wakilin sashen Hausa Abuja Hawwa Umar.
Sunana Maryam Sani.
Ta yaya kike kula da farcenki?
So gaskiya ina kula da farce na sosai yanda ya kamata ni awoci da san farce ne amma dai ina dan barin shi time to time amma dai gaskiya ina koke shi kowace rana da cotton bud. Nakan shiga in goge da safi da rana ma haka da yamma ma haka nakan goge shi sosai bana barin datti ya shiga amma akai fa ɗaya ne nake bari.
Me yasa kike barin wannan akai fa ita guda ɗayan ta yi tsawo? Ta yaguni ne in an zo fada in an yi tsokana?
To hada ma ya gurin ne kuma dai ina jin dadi idan na kalla sai in ga dan yatsana yayi min dogo ina jin dadi da yake dai ban da yatsa kai
to su sara da kike yanke su kamar bayan sati nawa nawa kike yankewa
din sati din ran every friday gaskiya nakan zauna in goge kowane in kula da shi baccin ita wannan kwara ɗaya kullun sai na goge ta na gyara ta na tsaftace ta
sai an mata gayu kenan to kin taba je likita ya ce akwai ma wasu ko datti ko kuma cuta da take ta ruwa a kasan farce musamman ma in ya taru
eh gaskiya nakan ji ana fada lokaci lokaci a rika kula da shi akwai datti yana shiga ko da musamman ma hannun hagu kai na daman ma gaskiya yana shiga ko wani yana shiga
tunda ana cin abinci
eh ana cin abinci da shi kuma na hagu ana
sunana Ruqayya ina tsaftace su ina ruwa sun fito sai na yanke su ranar juma'a sai na wanke su
kamar kowace juma'a kike yanka farce kenan
a sai lokacin da ya fito
To sunana Yusuf Yau Daura mazaunin nan babban birnin tarayya Abuja.
Ta yaya kake kula da farcenka?
Gaskiya ina kula da farce na ta hanyoyi daya zuwa biyu. Na farko ina kula da farce na yadda idan ya fito yayi toho, ya fito ma'ana ya fita yadda ya kai matsayin da ya kamata in yanke shi, to nakan zauna in yanke shi. Sama da shekara 10 haka na fuskanci ko in ce lokacin da akai tawayarwa da mana kai cewa akwai annoba irin kamar kanjamau da dai sauran wasu irin wannan cututtukan da akan iya daukar su ta hanyar yankan farce to wannan yasa ne na je na siyo shi almakashi ne yankan farce dan na zo na aje shi a cikin jakata wanda ni nake yankewa kaina farce a kowane sati dama ranar kun da nake yankan farce na shine ranar juma'a to ranar juma'a da na tashi da safe kafin na yi wanka sai na yanke farautana idan na yanke su sai na goge su akwai wani almakashi da nake amfani da shi kamar yadda masu yankan farcen suke kin san sukan zo da wasu almakashi sa haka da ɗana, to akwai wanda nake amfani da shi, shi kankare shi nake. To wannan idan na kankare shi kuma na yanke, da na shiga na fito daga wanka na na shafa mai, ba na shafa mishi mai irin yadda su masu yin suke yi, amma ni man da nake amfani da shi na jiki da na dan shafa, to sai zaman to sai kiga farin da ke jikin shi farcen da na kankare ya koma. Shi sanya mutane da yawa suna mamaki, wai ina nake zo ana yanke farce, saboda yanayin yadda nake kula da farautana.
To shin ka taba ji ko likita ko a wani wuri an yi maganan cewa akwai ma cutukan da suke buya a karkashin farce?
A'a, gaskiya ban ji ba. Sai dai a bangarorin da ko in ce bangaren da ake koya mana tarbiyya a gida, akan ce mana idan ka bari farcen ka ya cika yayi yawa, to akwai wani datti da yake shiga wurin, wanda idan muka kula muna yara sai mu gani ham farcen wane ya nan yayi baki, nan yayi kaza. To wannan bakin sai ake ce mana datti ne ko abin nan ne ko dauda ce, wanda idan ka ci a abinci to zaka iya ciwo wata guba ko kuma wani abu da zai iya sanya ka gudawa ko kuma ya sanya ka dai wani hali na ko wani abin nan kamar allergic haka, ka jikin mutum ya zama ya dan nuna wani abu haka misali. To wannan dai mu shine dai mu a gida ne gaskiya, amma dai wani likita ni ban ji ya ce mana, ban taba ji wani likita ya ce wai gashi ba, amma a gida mu a irin tarbiyyar gida da aka bamu cewar mu daina bari farcen mu yana yin yawa, idan yayi yawa wannan da tun ya shiga to zamu iya ciwo wata cuta, kwayar cuta a cikin wannan farcen da muke.
Sunana Aminatu Bono.
Kamar yaya kike kula da farcen?
To ina kula da farce na ne da yanke su da kuma a dan filing din su hakan nan dai. Yau hakan ne nake kula da su.
Kamar bayan sati nawa kike yanka farce?
Yawanci dai ina da yanke farce na kowace juma'a, saboda suna tsirowa da wuri, to kowace juma'a haka nan zan yanke shi.
To kin taba jin labari a wajen likita ko wani wuri cewa akwai ma cutuka ko kuma datti da farce yake tarawa?
Na taba ji. An kika yi la'akari ma an kika bar farcen ki hakan nan, zaki ga datti sun shiga ciki, kuma zaki ga mutane yawanci zai zo su dauka abinci su fara ci ba tare da an wanke hannun nan ba.
Sunana Firdausi.
Ta yaya kike kula da farcen ki?
Gaskiya zan iya ce farce abu ne da ya kamata mutum ya kula da shi, domin wani lungu ne da sako da wato su datti da kayan kazanta da wasu abubuwa suke boyewa, to saboda haka yana bukatan kulawa da yawa. To na farko dai ina yawan yanke farce na idan yayi tsayi, haka zalika idan bai tsayi ba ne amfani da shi na kwakwale wasu abubuwan datti haka, kuma nayi abubuwa wanda datti za su shiga ciki, ina amfani da abudan ciccire dattin ciki, banda haka kuma ina yawaita wanke hannaye na domin fidda wayannan dattin da suke wato boyewa a lungu da sakon hannayen mutum.
Kamar asati kike yanke farcen ki ko wata ko kuma bayan kwana nawa kike yanke farce?
A matsayina na musulma, sanin wato amfanin yanka farce a ranar juma'a, ina yawan yanke farce na kowane juma'a ne.
To kin taba ji ko wani likita ko a wani wuri an ce ma idbarin farce yana kawo ko cuta? Kin taba jin wata cuta ma da ta danganci farce?
Tabbas ina jin, ina ma ganin hotuna yadda farcen mutane yake wato lallacewa, wasu ya kumbura, wasu ya fashe, yayin da na karanta wasu abubuwa game da su a yanar gizo, ina ganin cewa rashin yanka farce da kuma kula da su suke jawo wannan matsalan.
Sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, tuma amin.
Yanzu kuma ga ci gaban tattaunawa da masanin kiwon lafiya.
Sunana Dr. Isa Adamu, ina daga cikin mataimaka na director na asibitin Shifa da ke nan yankin Kaduna Abuja.
To likita, a yau dai za mu tattauna ne akan kula da lafiyar farce. Wasu lokutan akan samu mutane kaga faratun su ba shi da ƙarfi, misali yana yawan karyewa, musamman idan ya danyi tsawo kadan sai ya karye. Wasu kuma zaka ga faratun su ko kuma in ce farcen su ko da yayi tsayi zaka ganshi yana da dai ƙwari. Shin ko rashin isasshen wani sinadari da ri da ya kamata ne yake kawo rashin ya sa farce ya zama bashi da kwari?
Na farko dai akwai yadda halitta kowa yadda Allah ya halice shi, kama daga yara ko matasa ko manya da sauransu, ko mata misali da kuma jinsin maza da mata da sauransu. Abin da yake faruwa shine wasu Allah ga halice su dama misali da irin wannan rashin kwarin farce ko rashin karfin farce din. To amma akwai wanda kuma za ka ga daga baya an samu rashin abubuwa na abin da ya shafi abinci a jikin su da sukan taimaka, ko wasu sunadarai tabbatacce, misali wasu abubuwa da ya kamata su taimaka wurin karfin farce din da sauransu. Sai kuma irin kankara da akan yi, akwai wasu irin kankara da akan yi hala daga baci ga an kankare farce da yawa wadda daga baya hakan ya rage masa kwaljini da kuma kwari ko karfi da sauransu. So shawaran da zan bada anan shine akwai abubuwa da ya kamata, misali abin da ya shafi nauka na sinadare da kuma wasu abubuwan daga ma abinci ake samu, misali dauki misali kaman wayanda akan samu dai misali daga ciki kaman vitamins and ions, misali abin da ya shafi nau'i na sinadarin vitamins misali da kuma calciums, ana iya samu wannan abincin da ya kamata a samu wannan da dama mun yau da gobe ya kamata a samu kaman abin da ya shafi ma lemo misali akan samu a wannan, sai kuma wasu nau'uka na kaman kifi da kuma tauna kashin kifi da sauransu. Yalle binciken wannan yakan dan karawa wayanda ba su da karfi na ko kwarin wannan farce da sauransu. Sai kuma madara da yau da gobe dai cin irin wannan abubuwa. Sai kuma abin da ya shafi ganyayyaki wato su leafy vegetables da sauransu, lalle wannan sukan taimakawa dan adam idan yana cin su ya zamto cewa farcinsa suna da karfi da kuma kwari, saboda wannan abinci ya sabarwa ko wance ya samarwa jikin wasu sunarai da kuma ya kamata farcin su zamto cewa sun dan samu karfi da kuma karfin gwiwa saboda wannan cin nau'ukan abinci da yake da suke da wannan nau'i na vitamins and calcium da sauransu. Dan
zaka ga jarirai ko kuma kananan yara farcin su wani lokacin zaka ga ba tsayin a zo a gani ba, amma kuma yana da matukar kaifi duk yanda suka kai ga sun kama mutum sai sun ji masa ciwo. Su suna da isasshen sinadarin nan ne a jikin su da farcin su yake zama mai kaifi ko kuma me yake faruwa?
Da farko dai muhimmin magana dazu na abin da shafi wato haka Allah kan yi kowa da kowa, sannan na biyu lalle jarirai kuma da ke magana sukan so su mutane sukan gano irin wannan cewa lalle farcin su da karfi sosai. Karki manta jariri ya magana akan abin da shafi kara karfin ko kwarin abin nan na farcin da sauransu, akwai nauka abinci daga ciki, akwai madara da sauransu. Wasu abubuwa sukan kasance zan so masu sauraro su san cewa akwai da dama abubuwan da suke faruwa tun lokaci ma da yaro yake cikin mahaifiyarsa kafin ma a kai ga haifansa, takan ci abinci da wasu abubuwa da kuma yakan taimaka wa wannan yaro. Na biyu kuma bayan fitowarsa bayan haihuwarsa nake nufi, zaki ga yana shan mama misali yakan sha nono daga ita mahaifiyarsa, da kuma dai wasu abubuwa da har yanzu sun da ita takan ci kuma takan yi shi yakan sha daga nononta misali. So ganin cewa hukumar lafiya ta duniya da kuma abin da shafi kula da lafiyar uwa da jaririnta da sauransu, binciken wannan ta wannan bangaren cewa ana iya samun yawan shan nono da yara sukan yi, sannan yakan taimaka musu da dama ba ma ta bangaren farce kawai ba, har ta bangaren abin da shafi kwanya, abin da shafi kwakwalwa da kuma wayo da kuma irin abin da zaga yaro dai yana da wayo da sauransu. So alama ce ta cewa za ka ga jariri ko karamin yaro farcin sa yana da karfi da kuma karko, saboda lalle mun lissafa madara da kuma wasu abubuwa da har yanzu idan ita mahaifiyar ta kan ci wannan abinci akan iya samun cewa yaro zai samu wannan nau'i na kwari na abin da shafi karfin farce da sauransu, ba ma kawai bangaren farce ba, da dama abubuwa a jikin jariri da kan samu daga abin da shafi mahaifiyarsa, saboda he solely depend on nono da yake sha ko mama da yake sha. Wannan kuma ba kawai shan mama ko shan nono din ya koshi kawai ba, da dama akwai a little benefit, akwai da dama abubuwa da shi yaro kan amfana saboda wannan. Saboda haka zan so masu sauraro san cewa ya zama to abin tambaya kuma su za su sani na sani yana da kyau san cewa shan wannan nono da yaro yakan yi lokacin da yake jariri ko kuma kamancin haka yana samun da dama wasu abubuwa da sukan taimaka wa jikin sa ba ma farce kawai ba.
To likita kai bayanin cewa akwai wasu misali rashin gyaran farce, akwai wasu irin cututtuka ma da suka danganci farce kamar su onychosis da sauransu. Shin idan mutum ya samu wannan matsalar in ya zo asibiti yakan zo ya warke ko kuma a gida ne zai yi wannan jinyar ko kuma yaya? Sa'annan kuma in ciwon ya same shi yakan zo ya warke?
Wato warkewan ciwo dama irin wannan yana da alaka da irin wani irin ciwo ne. So akwai cutuka da dama da sukan zamto ko a farcin ya zamto ta kare daga ciki, ko farcin ya kare daga ciki a samu wani nau'i na cuta ya shiga, sannan ya kai ga kumburin yatsa da sauransu, imma yatsan hannu ne ko na kafa, sai shiga daga baya dole sai ya je asibiti ya ga likita a gama farko me ya kamata a fara yi, saboda a san menene ma ya haddasa wannan da farko kafin a kai ga jinya ko wani abu. Lalle zan so masu sauraro su san cewa yana da kyau a je asibiti, sannan akan je asibiti da dama saboda irin wannan. Akwai yadda zai zamto ko da farce ya kare daga baya kuma sai wani sake tohowa da kuma kumburi, akwai datti da zai shiga cikin asalin inda farce ke tsiro da ciki ya zamto shi ma haddasa kuma har yanzu kwayan cututtuka sun shiga ko ya zamto yana jini ko yana ruwa ko ya zama ya kumbura ko wani abu dai da sauransu. So lalle ana iya zuwa asibiti, sannan likita kan iya duba ya ga cewa garin ya aka samu wannan matsala, sannan a ga yadda za a dinke shi, imma na magani imma na wasu abubuwa. Sannan abin da ya shafi hatsaruka da sauransu na yatsa da zuwa farce zuwa yatsa kuma yakan kai ga har yanzu ya kai ga ko ma a sai an yanke yatsar daga baya ko kuma a ya zamto cewa magani za a yi ta yi mutum ya dauki lokaci yana jinya musamman farce na kafa. Zan bada misali akan farce na kafa saboda yanayin da muke taku muke tafiya a kasa. Lallai kasa da kura da sauran wasu abubuwa na datti suna iya shiga su tarar da wannan, sai kaga daga baya ya tsaya ya zamto ya samu matsala, amma kamar da bada misali ko jini ko kuma ya zamto farcen ya fara gutsura daga ciki ko kuma yatsan abin da ya shafi farce ya kai ga har yatsan ya fara gutsura daga ciki wanda hala daga baya sai dai a yanke a sake dinke gurin ko a yi jinya mutum ya zamo ya dan samu wata na kasa saboda wannan.
To likita, akwai abin da ake cewa dan kakkari, shin shi ma yana da nasaba da cutukan da suka danganci farce?
Lalle yana da ɗaya daga cikin abubuwa da ya danganci farce saboda akan samu shiga na kwayan cutukan ya daga ciki, saboda idan lokacin da farce duk lokacin da farce ta samu matsala misali daga ciki, to abin kula shine ko abin da zan so a ce masu sauraronsu kula su lura da shine cikin tsira inda farce ke tsira daga ciki nan ake yawan samun matsala, da imma an samu rashin kula ko kuma datti ya riga ya shiga to sai kiga an haddasa an samu kumburi. Saboda dan kakkare da mun yake da sauran abin da ya shafi da muka sani sauran cututtuka da akan samu a farce misali, to amma abin da yakan sa ya dawo koda kumburi ko kuma ya zama sai an huda ruwa ya fito ko da jini ko da sauransu, gaskiya akwai abin da ya shafi rashin kula da kuma dai bari datti ya shiga daga baya kuma a zo ba yadda aka iya sai an samu, dole sai an samu ko an je asibiti ko kuma ya kai ga dai mutum ya sha wahala ya tsantsa ya kumbura sai an je an sayar da za a yi asibiti da sauransu. Amma alamun da ake gani shine yawanci alamun sun hada da irin wannan kumburi da zafi da kuma ko fitar ruwa ko jini da sauransu.
To likita, wace shawara zaka ba mu masu sauraron mu game da kula da lafiyar farcen su?
Zan so masu sauraron mu su dauki matakan kariya misali saboda kar a samu matsala, su tabbatar da suna kula da yatsun su ba farcen su misali. Na farko shine wanda mun yi magana akan yankewa ko kuma gajartawa, lallai yana da kyau mutum ya tabbatar da ya kula da farcen sa ta wannan, saboda yana karkashin kula da sassan jiki gaba daya. To kin ga wanka na ciki, wanke baki misali ko haƙora ince na ciki, sannan kuma kula da farce na ciki, su san cewa lokaci guda da idan mutum ya ba farcen sa ya tsawo bai kula da wannan ba, da hannu yake wanki yake cin abinci, da hannun ma yake kamar mata misali da hannun suke shirya abinci su dafa abinci, sannan da hannun kuma suke ake zuwa a ci abinci. To kin ga kenan musamman in ka lura da kasashe masu tasowa kamar Najeriya da sauran kasashe, za ki ga muna da wannan al'ada da kika sani na cin abinci kamar misali tuwo da sauransu, na tan da yatsa da sauransu ko tsotsan yatsa da sauransu. To kin ga daga nan sai ki ga an samu matsala da datti dai gashi a karkashin farce yake kuma an ci abinci kuma tsotsan yatsa da za a yi ko sauransu shi ma yakan kai ga a tsotsi da tizo a ciki. To nan zan so masu sauraro san cewa lalle wannan yana shi kadai ya isa ya haddasa cututtuka a ciki, daga baya mutum ya zamto ko ya gagara bacci ya kasa bacci saboda ciwon ciki da kuma kumburi ko abin da zai kai ga daga baya a samu gudawa ko a tinye da sauransu. So zan so a ce su kula da masu sauraro san cewa kula da farce na daga cikin hanyar kariya ta cututtuka, saboda tsaftacewa yana nisantar da mu daga kwayoyin cututtuka kamar abin da ya shafi nau'in kwayar cutar ita bacteria da kuma wasu abubuwa na tsutsotsi kamar pinworm da sauransu, wanda sukan samu wannan gurin su zama sun samu mafaka ne kafin nan daga baya suka samu fitowa sai shiga an samu matsala yau da gobe.
Wani kira zaka yi ga masu sana'an gyaran farce musamman ma wajen yanzu akwai cututtuka da dama musamman ma wajen tsaftace kayan aikin su?
Lallai masu kula da gyaran farce na wuri na kudi misali wanda suke kula da wannan sukan amfani da wasu abubuwa na kayan aikin su wanda hala wani lokaci akan samu rashin tsaftace kayan aikin. To yanzu kin ga abubuwa sun karu, akwai rashin tsaftace kayan aiki, sannan akwai kuma rashin tsaftace hannu misali. So kamar yadda muka yi ayyuka da dama asibiti muka amfani da safar hannu misali hand glove da sauransu, to su ma na san da dama sukan yi wannan, kuma muna kira gare su gaskiya su ci gaba da amfani da wannan hand glove din, wannan safa ta hannu, saboda a samu kariya tsakanin wani wanda aka gama masa da kuma wani mai zuwa, ko ince wata da aka zo da kuma wanda suka kuma karan kansu samu wannan zai kare su daga idan wani ya zo da wani abu na farcin sa bai da wannan ba akwai matsala a farcin sa ko wani abu ko mu'amala da shi da wurin aiki da shi ya sa an za samu wani abu. To yanzu gashi Allah ya sa ta sun yi amfani da ita wannan roba ta hannu misali hand glove da sauransu, ya zamto cewa safar hannu misali ya zamto cewa wannan matsala ba ta kai gare su ba. To kin ga su sun kare kansu daga irin wannan amfani da safar hannu, da kuma sun kare kansu har yanzu dauka daga in an gama da wannan wani yana layi za a masa aiki, wani ma shi ma haka za a masa. So kuma abubuwa na yanka na gyaran farce da sauransu a tabbatar da cewa ana tsaftace su, saboda bayan an gama wannan aiki kuma wani za a sake wa aiki, haka kenan ya kamata a ce an tabbatar da wannan tsafta daga mutanen da ake musu har kowa da kowa a gama da shi lafiya, hatta musamman abin da shafi kare shi mai aiki misali ko ita mai aiki ya zamto ta kare kanta saboda ta amfani da wannan safar hannu wurin samun kar a samu matsala har akai ga matsalan ana ta yada ta ga mutane sun da su ra'ayi ta zuwa ana wannan aiki da sauransu.
Dr. Isa Adamu Mavo, mun gode kwarai da gaske.
Sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Kafin mu karkare shirin namu, za mu leka filin mu na Kwalama a jihar Kaduna, inda wakiliyar Sashen Hausa Binta Ibrahim ta gayyato mana bakuwa.
Mai sauraro, barkanmu da sake saduwa a zauren mu na yau da gobe bangaren girke-girke na taba kalashi. Yau muna tare ne da Hajiya Habiba, inda za ta gabatar mana da wani abin sha, ko in ce kunun wake soya. Ko Hajiya Habiba?
Eh,
Hajiya Habiba, barka da zuwa wannan zauren namu.
Barka ka dai.
To, ake gabatar da shi wannan kunun sha na wake soya?
To, jama'a assalamu alaikum. Shi wannan kunun waken suya, idan ana bukatan yin shi, ana son uwar gida ta kasance ta samu waken suyanta. Idan ta samu waken suyanta, za ta kai a barza mata. Idan aka dan barzo mata waken suyanta, za ta zo sai ta nan wanke shi, saboda sai an wanke dusan shi, wannan bawon. Idan aka wanke dusan shi ya fita, za ta zo sai ta kai inji, sai a markado mata.
Za ta
jika ne? Eh, to, ai a wurin wankewan, in kika lura, ai already ruwan na dada jika shi, tunda shi ba dole sai ka jika shi musamman, ya jika na musamman ba. Idan ka wanke, tana gama wanke a lokacin za ta iya dauka ta kai nikan abinta. To, idan ta kai nika, aka nuko mata, za ta zo ta tace shi. Idan uwar gida ta tace wannan kullun waken suyanta a abu mai kyau, ta samu kwano mai kyau mai tsafta. don koyaushe akan so uwar gida ta kasance cikin tsafta. Don tsafta ko da mutum bai sha'awar cin abinka ko sha ba, idan aka ce yau kana da tsafta, to komi naka yana tafiya daidai. To idan uwar gida ta sace wannan kullun nata, sai ta zo ta dauke shi cak ta sa shi a murhu. Dama ta hada wutanta a murhu sai ta dauka ta dora wannan kullun nata. Idan ta dora shi ya ta kusa ta kusa za ta ga yana dan kumfa-kumfa haka, kumfan za ta ga ya ragu irin ya makalkale a gefen bakin tukunya. To lokacin sai ta sauke shi ya sha iska. Idan ya sha iska sai ta dauki abin tatan sai ta tace wannan kullun. Idan ta tace wannan kullun, to ainihin wannan ruwan da ta dafa tataccen shi ne ainihin madaran da zai mata amfani da ita da iyalinta da mai gida. Wannan ruwan da ta tace sai ta dauki abinta in tana da fridge ta sa a ciki, idan yayi sanyi za ta zo lokacin da za ta yi amfani da shi. Kowa idan aka tsiyaya mishi daidai wanda zai yi amfani da shi sai ya sa siga daidai dandanan dauki yanda bakin shi zai iya dauka.
To ma na wurin kuma da ke baya shin ba a sa kayan kanshi ne?
Eh, to kaman shi din idan kana da ra'ayin ka sa kayan kanshin akan sa, saboda shi kayan kanshi ai ba wani abu ne wanda yake bata irin yawancin kaya wanda yake in kai za a ce zaka ga ya bata abu ko ya abun nan ba. In tana da ra'ayi tana iya sawa, amma wasu ba sa sawa a ciki, yawanci masu ulcer ma ba sa sa citta a cikin shi gaskiya.
Bayan kin ce wannan kumfan da ke tasowa daga cikin tukunya shine ainihin ma abin da ake bukata a jiki,
a yawanci an fi son ka bar shi ya nuna da shi. Idan ya nuna da shi zaka gane zai koma bakin tukunyan gefe-gefen bakin tukunyan kiga ya dan makale haka. To shikenan haka ake an fi bukatan haka akan ki yade shi ki zubar da shi.
To sai ka bar shi ya huce kenan?
Eh, idan ka sauke ya huce shine zaka kara tacewa sai ka sa abin ka a cikin
fridge.
Eh, sai ka sake tacewa saboda wannan abin ai yana zarazari wannan kumfan. Shine in ya mammakale haka zaki ga ya danyi zarazari. To in kika maida shi dama ya sha iska kika tace wannan zarazaran zaki ganshi a cikin abin tatan. Tunda dama da farko an riga an fidda disa'ai, to wannan abun shi kumfan, to a lokacin zaki ganshi shi kuma. To in kika sa abinki a cikin fridge shi kenan. To wasu kuma da wannan ne sukan yi amfani sai kiga an soya milk ake cewa ko madaran waken suya, shi kuma akan bar shi ya kwana ne. Dan wannan madaran waken suya wanda zaki sha daban, wancan kuma da yawanci mutane kaman sun fi sanin shi da soya milk, shi kuma daban yanda ake yin shi. Shi wancan idan kika dafa zaki juye shi a cikin wani abu ki rufe, shine in ya kwanan yake koma haka mankin da.
To ina zai kwana a kasa ko a cikin freezer?
A waje zaki ajiye shi, ba a sa shi a cikin freezer, zaki
a na'urar sanyi.
A ba a sa shi a na'urar sanyi sai ya kwana gari ya waye. Kina bude shi zaki ga ya koma kaman kindurmo. To idan ya koma kaman kindurman nan, shi kuma in kina son ki maida shi wai soya milk din, tunda yawanci haka aka fi sani ne da shi. To shine shi kuma yawanci zaki ga mutane sukan dan sai flavor haka su dan sa mishi dan abun kaishi. Eh, sai a sa siga. In aka sa siga aka hada shi, to in aka duddura shi a container shi kawai sai a sa shi a fridge.
To kenan da kaurin sai ake shan shi?
Shi haka ake shan shi, ba kaman wannan da ake dafa shi a sha ainihin madaran waken suyan ba.
Kaman tsallan nono?
Eh, kaman tsallan nono.
To akwai wani amfani da mace za ta samu na yin amfani da wani abu ila a jiki ila mara lafiya kaza, idan yi amfani da shi akwai abin da zai karu ko kowa dai kawai kowa da kowa zai iya sha?
Eh, to wannan abu ne wanda yake kowa zai iya sha tunda yake yana mana amfani a jiki. Kika lura kaman shi waken suya yawanci kamfaninnuka ai suna amfani da shi wurin yin madara da sauransu da kayan abincin yara. To kin gani aiko yana da amfani ma mai muhimmanci a jikinmu da ƴaƴayenmu baki daya. Saboda haka uwar gida ya kamata ta lura da irin waɗannan sababbin abubuwa. To in aka dan samu irin waɗannan aka dan sarka, ba wai sai da yawa ba, ko waken ki gwangwani biyu ne ko uku zaki iya yi saboda yanayin rayuwa.
Masu sauraronmu, a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. A madadin wadda ta daidaita mana sauti, wato Julie Lazarus Gresham, da injiniyanmu na yau tare da abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa, Amina Bahara Auna, da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Ku huta lafiya. Can I get on?
da gobe.